maka ia tersada maupun yang memang kita tersada kemenda kepada ala suwa'na nakum farilla dan akulah farilla pun akulah Rasul dan Azizah di Gifari Allah ta'ala da' dari syih syih wa ayatuh Allah sallallahu alaihi wa sallam ala syih wa wato wannan hadisin da ya kare a baya yana nuna irin kodewa kuskuren da yake faruwa wajen rigingimu da ake sai ka samu yanzu musulmi in ya ba wanda ba musulmi ba wani waje na a matsayin haya ai kuma ya ba shi alkawari tunda ba za ka ba da hayar wajenka ba ga wanda tsakaninka da shi ba fahimta to ashe kenan a ce wani ko musulmin ya zo ya taɓa wannan wai da sunan haka kawai ana wata rigima kai ba daidai ba ne kenan don kuma ya warware alkawarin da wancan ya bayan shi mai gida ya ba da alkawari ga wannan kafiri har ya ba shi haye gida sai kuma haka kawai ka zo ka fada masa ya ai kafiri ne don wani lokacin ma har abin ya jayu zuwa cewa a ƙona gidan musulmi ko a ƙona dukiyar musulmi da sunan ana faɗa da kafiri to wannan faɗan ne ba faɗa ne na addini ba don ko ba tsarin addini aka bi aka yi shi ba ba tsarin addini aka yi aka bi aka yi shi ba kuma ga shi an faɗi sakamakon haka duk kafirin da musulmi ya ce ka zo ka zauna na yadda ka zo ka zauna to ya zama wajibi a kan dukkan musulmi su kiyaye haka cewa ɗan uwansu ne yake masa kai zo ya zauna shi ya sa ba dama a taɓa shi wanda shi ya taɓa shi an ce la'anar Allah da la'anar mala'iku da la'anar mutane gaba ɗaya na kan shi ya sa lallai ne a fahimtar da masu irin wannan ɓanna abinda suke cewa fa ba daidai ba su daina yi da sunan addini suke yi wa ba addini suke yi wa su tare daga addini to idan wato kafiran sun yi abin da yake zai sa a yi magana a kan su to abin da yake wajibi a yi a faɗa musu cewa to ko abin da kuka yi ba daidai ba shi ya sa abin da muke bukata daga gare ku janye daga ƙasanmu alkawarin da muka ba ku mun ɗauke ku janye daga ƙasanmu to in sun tafi sun koma ƙasar su duk abin da za a yi da su sai a yi a sannan in yaƙi ne ma za a yi da su sai a yi a sannan wannan daidai ne in ya zama su ne suka aikata abin da ba daidai ba ba a cewa kawai in ma ka kafar da min kauni khiyana tamfan bizlahi ala sawa in kana jin tsoron wasu jama'a wasu kafirai za su haɗince ka alkawarin da ka ba su to ka mayar musu da alkawarin amma ka sanar da su cewa ka mayar musu ba wai ka faɗa musu da faɗa ba sai ka faɗa musu inna Allah la yuhibbu al-kha'inina na in kai haka ka yi haɗinci Allah ko baya son masu haɗinci to an ari zai da kan kai daga Abu Dharr radiyallahu anhu Allah ya da shi annahu kana ya Rasulullah sai Abu Dharr Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani mutum da zai danga na kansa ga wani daban ba ubansa ba alhali ya san wannan din ba ubansa ba ne sai ko ya kafirce ya idan wanda ya da'awar kuma abin da ba nasa ba to wannan ba namu ba ne wanda ya da'awar abin da ba nasa ba ne wato matsayin da ba nasa ba to wannan ba namu ba ne ko ne ne ya koyi da'awa kamar yake shi sharifi ne alhali ba sharifin ba ne ka ga yi da awar abin da ba nasa ba to wannan ba ruwan mu da shi ko yake shi malami ne alhali ba malamin ba ko yake shi wali ne alhali ba wali ba shi abu da tijani rage Allah ta'ala an yake lissafa wasu abubuwa da suke wajabta mummunan ƙarshe a cikin abubuwan da suke wajabta mummunan ƙarshen ne akwai da awar wani tafa da ƙarya mutum yake shi wali ne ya ringa nuna a mutane shi wali ne alhali bai san hanyar wani tafa ba sai hanyar ba da ake bi a samu walittaka kawai ringa nuna wa mutane ai shi wani ne to karshen sa mummunan cikawa zai gamu da ita wani ya zuru na ta to ya kana duk mazaunin sa a wuta wanda ya dangana wani mutum ga kafirci wanda ya dangana musulmi ga kafirci kamar yake kai kafiri ko yace ya maƙiyin Allah Dan hari syiwan nak kepada Allah akan bahagian ni sebab baka firidah ni mana cing Allah bani tu magana sisi sadaru balish berada musyir kafiru kushi ni mikin Allah hadis ni muhari dan muslim semua itu syi maka zinda kepada Allah maka zinda muslim yang wa itu hadis ni syi ya ada di diri ni kalau bawa baki muna ni muna ni macam mana ni ada di diri ni lo aja ini acai dah hati badi diri ni
lo
wannan ne kuma wannan wannan aka maka da zunci ba shi ake nufi ba kaga ne wanda dai ne ne kansa ga dan uwa ai da kansa ga dai dan uwan kenan ya nuna shi na dai wannan ai da ma an faɗa amma rajuli liman bi ta'di amma mutum a matsayin uba ne wannan ba shi ake nufi ba mutum ya nuna kai wannan ai shi dan yare ne shi ba wani ba wani bane uban sa ne amma ya nuna cewa ai ba komai bane ya bashi ya koma ga wani wannan ba shi ake magana akai irin wannan ne ake magana akai to ba wannan kuma al'ada ce a nan ta gudana ga haka ehin ba wai suna nufin cewa iyayen su bane a kaje dan an tambaye su waye wannan miji na ne eh miji na ne za ka ce ko shi yasa kaga ai ba wai ka dangana kanta gare shi da sunan cewa ubanta bane ka dangana kanta ne gare shi da cewa mijinta ne to babu tsawatarwa daga aikata abinda ubangiji Allah zalla ya hani daga gare shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hani daga gare shi ubangiji sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasaba umarin Allah kuma tasaba umarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada ka tuna babbar tsaye su tun a nan duniya a sokon musu da musiba ko kuma a lahira azaba mai raƙadi ta tsaye su amma kun tsira a nan duniya ko ba su tsira ba dan lahira na nan ya kira su ومن يتبارك وتعالى ويحذركم الله نصر ومن يدينا فاوتدكو كيف كتيايش كتيايش ومن يتبارك وتعالى فقاكما إن أكثر بكل شديد أجيك أعوكم ومن يدين كم يتنني ubangiji tabaraka ta'ala yake haka da mun rukun ubangijinka yake lokacin da ya rike alƙaryu alhali mutanen alƙaryun suna masu zaluntar kawunansu da saba wa umarnin Allah tabbas roƙo na Allah mai raɗaɗi ne mai tsanani ya tabbata ga Abu Huraira Allah ta'ala ya dagare shi ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala manzo Allah yake ubangiji yana kishi wa ga rasulullahi abinda Allah yake kishi a kansa shi ne mutum ya aikata abinda Allah ya haramta shi wannan abu ne Allah yake kishi da shi ba a ce mutum ya aikata abinda Allah yake kada ya aikata Buhari da Muslim sun rawaito hadisi nahiyan anhu babu abinda wanda ya aikata abinda akai hani daga gare shi zai faɗa ko zai aikata ubangiji tabaraka ta'ala yake ko dai banna za ta hakke maka daga wajen shaitan shaitan ya ɗora ka a kanka aikata abinda ke ba daidai ba to abinda yake wajibi a kanka ka nemi tsari da Allah cewa Allah ya kiyaye ka daga sharrin shaitan din nan ubangiji tabaraka ta'ala yake haƙiƙa waɗanda suke masu tsoron Allah idan waswasi ya zo musu daga shaitan sai su maza fitina Allah su gane cewa wannan fa waswasi na shaitan ne sai ga su sun gane ne suke ciki sai ya zama sun gane abinda suke ciki su gane cewa wannan kaidi ne na shaitan ubangiji tabaraka ta'ala yake wa'annan da in suka aikata mummunan aiki ko suka zalunci kawunansu sai su ringa tuna Allah nan take sai su dawo su nemi gafara ga zunubansu waye ko ke gafarta zunubai in ba Allah ba ba ta ɗorewa bisa abin da suka aikata alhali suna sane, ba ta ɗorewa bisa abin da suka aikata mummunan alhali ko san mummunan ne. Masu yin wanda suke da wannan sifa, masu wannan halayyar sakamakon su samun gafara daga wajen Ubangiji da kuma aljanna da ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta, wanda in sun shiga ba magana fita. Ma da laladan masu kyakkyawan aiki, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗaya, ya ku mummunai ko dai ku kuka samu babban rabo a lahira. An kama daga Abu Huraira, Allah ya dagare shi, cewa ya kama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce wanda ya rantse ya zama ya ce a rantsuwar tasa ya rantse da gunkin laku ko gunkin uzza, to ne gaggawa cewa la ilaha illallah. Wanda ya ce da abokinsa bukamarka zo ni tata to yi sadaka, don ya zama wannan sadakar ta sanka ne. Shi ya sa wannan ya dace da hadisin Abi Dharr ko wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, in ka aikata mummunan aiki ka maiwa mummunan aikin da kyakkyawan aiki, sai kyakkyawan aiki ya shafe mummunan aiki. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin, haka nan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad, shi ya sa hadisi ne da za a ce rawahu sab'at duk mutum bakwai inna sun ruwaito hadisi, haka nan ma Ibn Hibban ya ruwaito hadisi. To na kuma eh awon shi ake bayani da cewa wannan abu ne da ake dauka da zumunci dan karfafa zumunci, ba wannan ne yake laifi ba. Eh tun da sun faɗi a cikin wan ubansu, ai ba ya nuna ba wai sun ji uban nasu ba ne, sai fa in ya zama abin da ya sa suke haka, don uban nasu suna ganin ba komai ne da shi ba, amma shi wan uban shi ne mai harka. To kwaɗayin su ci a harkar wan uban ne yasa suke haka, to wannan shi ne ya shiga cikin wannan hali, ya shiga cikin hali. Amma wanda aka yi don sada zumunci, don ƙarfafa zumunci, wannan ba shi ake magana a kai ba, tun da wannan ba wai ya nuna an ci uban ba ne, ba wai ya nuna an ci uban ba ne, tun da an so ma nasa ne, ai an so ɗan uwansa ne, an so ɗan uwansa ne, an nuna girmamawa ne ga ɗan uwansa. To idan to ai kada ma kenan, tunda da umarnin uban kenan ne abin ya auka, ai kaga ya zama ba laifin kenan gaba ɗaya a sannan, tunda amsa umarni ne na uba. To samu suna mutu bayan aiki, ai da ci an faɗa kaman faraga fi hinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, ai wannan kokari suke ko da sun samu lada su zubar da ladan nasu, ai ba daidai bane, ba daidai bane cewa aka wanda ya je aikin hajji ya ja in ya gama ya bari duk wani abin da zai zama sababin ba hajjinsa, ko sanda yake cikin aikin hajji ya bari ya zo da ladansa cikakke. To ko sani ne, ai musulmi gaba ɗaya an watarku jidali wani mura, ai an faɗa cewa a musulunci ya rane daga jayayya, ya yi hali daga musu, ba daidai ba ne. To a ni ban zo ne kiskarwa, eh ban zo ne kiskarwa, to shi ke fara da amma wannan ka da shi ta jalibar da to shi ne wani wani man da fara, to idan ya zama da niyyar magani ne ba, ai da mai inda aka hane da sa sun ya zama da niyyar ado, a sa shi da niyyar ado, wannan shi ne wanda aka hane daga gare shi, amma a sunan magani wannan ba abin hane ba ne. To
na
yanda nake tsoratar muku wani abu da daban ba da jalba ya fi yanda nake tsoratar muku maganar dajjal ya fi tsoratar muku daga lamarin ba da jalba fiye da yanda nake tsoratar muku maganar dajjal domin shi dajjal in Allah ya sa bayyana ga shi ina cikin ku ni zan gama da shi ba ku ba ni zan mai kuma ganin sa in ko dajjal ya fito sannan ba na cikin ku hajiji na ce to kowa zai wa kansa maganin dajjal din nan Allah shi ne mai maye min kula da duk wanda yake musulmi Allah shi ne mai maye min wajen kula da duk musulmi shi dajjal saurayi ne kakadu bainadu wanda yake gasinsa karangiya ne kwarai gasinsa karangiya ne kwarai idanunsa sun fufuto waje ya Abdul Uzza kai ka ce ni ina saman tashi da Abdul Uzza ɗan ƙaƙani mutum ne wanda aka yi shi a zamanin jahiliya da shi ne aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin nan ya yi sama da dajjal wanda duk Allah ya sa rufe dajjal a cikin ku to karanta masa ayoyi na farkon suratul kahf a wata ruwayar aka ce guda goma na farkon to in Allah ya so wanda duk yanda suka karanta su to an yi maganin dajjal shi ya sa malamai suke umarni da karanta su safe da yamma wannan ayoyin goma na farko a suratul kahf akwai ruwaya da ta zo da cewa a goman karshe ayoyi guda goma na karshen suratul kahf shi ya sa Qur'ani yake cewa abin da yake kyau mutum ya karanta goman na farko ya karanta kuma goman na ƙarshe shi zai fito ne a wani waje tsakanin Sham da Iraq zai ɓanna dama ya ɓanna hagu ya ibadallahi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan Allah fasbutu lokacin da dajjal zai fito ya bannan nan ku tabbata bisa imaninku kada bannan da dajjal zai yi ta sa ku bar imaninku muka ce da shi ya rasulallahi meye tsawon zaman dajjal a duniya shi maza Allah ya ce zai zauna kwana 40 kawai a cikin kwana 40 ɗin nan akwai yinin da yake kamar shekara guda a tsawonsa wani yinin kuma kamar tsawon wata guda wani yinin kuma kamar sati guda amma sauran kwanukansa kamar kwanukanku a duk wannan da kuka saba da su sai muka sake kallawa muka ce ya rasulallahi wannan yinin da yake tsawonsa kamar shekara guda aka kafi na fi salatu yau ne sallar yini ɗaya ta isan mana a wannan yini sai na ga Allah ya ce a sallar yini ɗaya ba ka isan muku ba kadara ku gwargwada gwargwadon yinin ku ringa sallar yini na hakika sai ku yi sallar shi ya sa a wannan yinin za ku yi sallar shekara guda ne a wannan yinin za ku yi sallar shekara guda ne za ku auna ku gani daga asuba zuwa azahar awa nawa ake samu a yinin da kuka saba na al'ada in wannan awoyin sun wuce sai ku sallar azahar ko da azahar din ba sai ba ku auna daga azahar zuwa la'asar awa nawa ake samu in wannan awoyin sun wuce ku yi la'asar ku auna daga la'asar zuwa magariba awa nawa ake samu in wannan awoyin sun wuce sai ku yi magariba ku auna daga magariba zuwa isha awa nawa ake samu ce sai ku sallar isha ku sannan ku sake aunawa daga isha zuwa asuba awa nawa ake samu sun awoyin sun wuce sai ku sallar asuba ga rana fajar amma dai haka za ku sallar asuba haka za ku yi ta yi 还不稳定，你也会去写个阿姨的家，写个么，给你分的时刻了，不是？你看这阿的苦了哪里？那昨天我说我是去接车啊，他们一路过来的，而且啥目前呢？小飞机呢？不呀？sai a suba ta ke to suke cewa ai ba a ce wato sallar isha ta tare da dauma wanda suke zaune a wajen ba ko kuma inda yake zamo ma ai wata shida duk a cikin dare akwai inda yake zamo wani juyi in duniya sai wani juyi wata shida za a yi ana cikin duhu rana ba ta fito ba gaba daya to suka ce karannan ma gurguza wannan za a ringa yi ke da saboda kiyasta wannan a kai duk sun kiyasta wa'annan ne a kan wannan wanda ya zo a hadisi cewa ba za a ɗauka kan cewa matsayin guda ɗaya ba ne to muka ce kuma muka sake tambaya muka ce ya rasulullah ya gaggawa tafiyar dajjal a duniya sai manzon Allah ya ce ai kamar girgije ne kamar hadari ne da iska take turo shi ta baya zai je ya samu mutane ya kira su zuwa su ba da gaskiya da shi shi ne Allah su ba da gaskiya da shi su amsa kiransa ya umarci sama ta musu ruwa ke kuma su kasa ta tsira musu da duk abin da ke bukata ita wato dabbobin su su maraita gare su zura mafi tsawon yadda ta kasance a ni'ima wato wajen da suke kiwo sai ya zamo ya cika da abin kiwo ciyayi na kiwo mafi cikarsa harsa ya zamo su wadata dabbobin su da suke ciwatawa sun samu wadata sun yi hanta manya ga nono ya wadata mafi cikarsa kuɗi sannan ya je wajen wasu mutanen su ma ya ce zai kiransu zuwa su yarda shi ne Allah kaunahu su ce su ba su yarda ba shi ɗinnan ba Allah ba ne akwai Allah ba shi ne Allah ba sai ya waye duniya daga gare su mulhilina su waye gare sun haɗa cikin fari ba komai daga dukiyoyinsu a hannunsu ya wuce da waje wanda yake ba jini ba komai ya ce da wajen ku fito da taskokinki sai taskokin wajen su fito su bi shi kan a filin na hali kamar kungiyar wato kudan zuma kai sa ce wato garke na kudan zuba sannan ya kira wani mutum wanda yake ya fita yana fita da ƙuruciya ya sare kansa da takobi zazzula kai ne sai ya yanke shi guri biyu wato ya zai ga wannan ɓangaren in ya sare shi sai ya raba shi kamar irin yadda ake harbin wato karen bara sannan ya kiransa sai ya koma ya haɗe ya ce kai tashi sai a ga ɓangarorin biyu sun koma sun haɗe da fuskarsa ta saki wato tana dariya ta saku tana dariya tana haske tana dariya yana cikin wannan halin sai Ubangiji ya aiko annabi Isa ɗan Maryam sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wa sallama ya sauka nan ga manara al-bayra ifara dimishka gabas da dimishka gabas da birnin dimishka ta tsakanin al'amudai guda biyu yana mai dora tafukansa bisa fukafukan mala'iku biyu shi annabi Isa idan ya kasa da kansa sai ya zama kamar ruwa ne yake dugowa daga gare shi, idan ya daga kan nasa sai jumani ya ringa kwararowa daga kan nasa kan lu'ulu'i, sai ta ce lu'ulu'i ba za ta yi ga wani katiri ba ya ji wato kamshin numfashin shi Annabi Isa illa mata sai ya mutu. Da numfashin Annabi Isa yana kaiwa zuwa inda ganinsa ya kai, iyaka ganinsa iyaka numfashinsa, ya nemi dajjal hayar shi a babin Ludda, Ludda gari ne a Tilas ɗinu kusa da Baitul Maqdis. A nan ne Annabi Isa zai kashe dajjal. Sannan Annabi Isa sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa sallama ya je wajen wasu mutane da Ubangiji ya kiyaye su daga dajjal, ya shafe daga fushakunsu, ya ba su labari da matsayin da suke da shi a aljanna. Yana cikin wannan halin sai Ubangiji ya yi wahayi ga Annabi Isa sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa sallama cewa ni na bayyana wasu bayi nawa duk talihin, ba wanda yake da ikon ya ce zai tare su da yaƙi. Ibadi, shi ya sa ka tafi da bayina da kai da su ku hau dutsen Tsuro. Ubangiji ya sako ya doja da madoja su suna farara ta dukkan wani fazazzabo, tawa iluhun mafarkonsu su huce ɗabariya ta bisa ƙwazama ko ɗan kogin da yake ɗabariya su shanye abin da yake fitin wannan kogin na ruwa. Na ƙarshensu su zo su ringa cewa da can an yi ruwa a nan wajen, da nan wajen akwai ruwa amma yanzu babu. Alƙairin Annabin Allah Annabi Isa sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa sallama da shi da wanda suke tare da shi su shiga cikin wahala har ya zamo kansa da ɗayansu ya zamo hairan nuni a dinari ya fi daga dinari ɗari, saboda wahalar da ake ciki ba abinci. Ya ahadukum da yau ga ɗayanku alyawma a yau, sai Annabin Allah shi ne Annabi Isa sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa sallama da shi da jama'arsa Allah ya yarda da su su yi addu'a ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala lugafa, sai Ubangiji ya sako wa mutanen nan ya juji da majuji tsutsotsi a wuyayen su, karsa su waye gari karsa suna matattu suna wato du'a sun koma ga waje kamar mutuwar rumfashi ɗaya, duk karsa da nasu wadace ɗaya Allah zai ɗauke ransu da wannan dabbar da zai sakan musu, wannan tsutsotsin da zai sakan musu. Sannan kuma Annabin Allah Annabi Isa sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa sallama ya sako da shi da jama'arsa Allah ya ƙara yarda gare su ila al'arif, su sako kasu ba za su samu gurin tsami ɗaya ba a duniyan nan sai ko zamun warinsu da ɗoyinsu, ɗoyin ya juja da majuja ya cika wajen. Annabin Allah Annabi Isa sallallahu ala nabiyyina wa alayhi wa sallama da shi da jama'a radiyallahu anhum Allah ya ƙara yarda gare su sai su addu'a zuwa ga Allah, sai Ubangiji ya sako wasu tsuntsaye kamar wuyayen raƙuma ta ta'amiluhum ta ringa ɗauke gawawwakin nan na yajuju da majuju ta jefa su inda Allah ya nufa. Sannan Ubangiji ya sako ruwan sama لا يكن منه ولا وبل da gida irin na binni wanda ake ginawa da kasa ko da yumbu ko gida irin na kauye wanda ake hemoni to ba za su tare bawa daga wannan ruwan ba ruwa ne mama ko duk inda ka shiga sai ruwan nan ya same ka wannan ruwan ya wanke kasa duniya ta komo wankacciya ya bata kamar wato yashi ko fa dutsen fa wanda yake ruwa ya saukar masa dutse na fa wanda ruwa ya saukar masa sai a ganshi ya koma fari ta to kuma sai wajen kasa ta koma kamar yashi ta zamo ta yi taushi duk inda ka kasa so ta dilibis za kore sannan a umarci duniya duk irin ƴaƴan itatuwan da kika saba fitarwa ki fidda su wajen ribara ka take ke kukkugar da albarkar ce a wannan ranar jama'a da yawa sai su ji daga ƙwayar rumman guda ɗaya ƙwayar rumman guda ɗaya sai ya dace mutane da yawa ke inuwa da ɓawanta ɓawanta ɓawan ƙwayar rumman guda ɗaya sai ya zama mutum da yawa za su iya shiga ya rike su a yi albarka a cikin dabbobi min al'ilil har guda ɗaya mai nono daga cikin raƙuma ta zuwa guda ɗaya mai nono nonanta in an tatsa ya isi ƙungiya da yawa daga mutane min al'bakari shi tatsa daga nonon saniya guda ɗaya sai tsuta isa ƙabila daga mutane abinda za a tatsa daga tumakai ko awakai ta zaminan nasu ta isa gida daga mutane mutane suna cikin wannan hali yayi bakar sai Allah ya aiko wata iska mai daɗi ta ta'a ba'ihin ta shige su ta ƙarƙashin wato hammatarsu sai wannan iskar ta karɓaran duk wanda yake mummuni da duk wanda yake musulmi sai lalatattun mutane su za su ci gaba da zama suna ɓanna a duniya irin yadda jakuna ke ɓanna namiji yana zaccewa mace a fili a kan irin waɗannan mutanen ne lalatattu sa'a alƙiyama za ta tsaya muslim ya ruwaito wannan hadisin haka nan abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da yake hallakan baina sham wal iraqi ai wata hanya ce da take tsakanin sham da iraq da yake asa da aini wadda take ba mai dugo ba da sha kuma mai ƴaƴa uku a shaddul fasadi abinda ake kira aisu mafi tsananin ɓanna zura al'asmi masu tozo wato da ramajal wadda take mai dugo shi ne maɗaukakin wato tozo jan'i ne na zurwatu da saɗa ana faɗarsa zurwatu ko zurwatu ya asibu mazajen ra'a wato udan zuma udan zuma jagila taini ƙid'a taini yanki biyu algararu abinda ake nufi da shi karan bara bin nusradi wanda ake hali cikinsa da kibiyoyi ai yana harbinsa jiɗa harbi kamar yadda ake harba kibiya ila lahadati zuwa karan bara maharudatu ana faɗarsa da dal wadda take ba ta da ɗigo ko kuma da zal maharuzatu ita ce tufafi wanda aka rina da yake lawa dani ma'anar salaɗa ka taba iko ga ɗaya da kararsu lodin tsutsa ce su na gafudu karasa dan ini nak cari sebab dia pun sini orang dah akan kasih zalakatu dapatkah zal da'dalani dapati zalakatu awasal wa zulfatu ku zulfatu zulfatu dalam mazaira dakuma sekolah lani dakuma fa yang aku cuma tu kasih jelas dunia aku sebab saya cari tak aku macam jelas untuk dua kata saya tak dapat kata al-jama'ah tu jama'ah rasulu lekasalara laban nunu lekahatu al-labunu dabba ni baba nunu dabba da ake tatsan nono daga gare ta fi amu ana fadarsa da kasarafa bayan faɗin akwai alhamda aljama'a ta jama'a fahadu daga mutane su ne wanda ba su kai kabila ba wato kamar gida babban gida kayan sarko da gari ibn hirashin ya ce na tafi tare da abi mas'udin ansari wajen hujjar katabnin yamani Allah ya ƙara yadda gare su Allah ya gare su sai abu mas'udin ya ce da hujjar fata ka faɗa min abin da ka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da dajjal ya ce haƙiƙa dajjal zai fito yana tafe da ruwa yana tafe da wuta wanda mutane suke ganin sa kamar ruwa a zahiri to wuta ce mai ƙonawa wuta ce mai ƙonawa amma wanda mutane suke ganin sa a matsayin wuta to ruwa ne mai sanyi azumi mai daɗi wanda Allah ya sa ya riski dajjal a cikinku in ya ce masa dole sai ya faɗa a cikin ɗaya daga cikin biyun to ya faɗa a cikin wanda a zahiri ake ganin wuta ce don ruwa ne mai daɗi mai daɗi tsafta abu mas'ud ya ce ni ma na ji manzon Allah yana faɗar wannan Buhari da Muslim su ruwaito wannan hadisi an kawo daga Allah amrun lil asi Allah ya ƙara yadda gare su kala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal zai bayyana a cikin al'umma ta zai zauna kwana 40 ko zai zauna 40 la adari Allah na amrun lil asi ya ce ban sani ba kwana 40 yake nufi ko wata 40 ko shekara 40 Ubangiji ya aiko annabi Isa ɗan Maryam sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa sallama ya nemi dajjal ya kashe shi sannan mutane su zauna shekara 7 wannan shekara 7 ba za a samu rashin jituwa ba tsakanin mutum biyu zai zama mutane wato sun koma ɗaya sun koma ɗan uwa sannan Ubangiji azza wa jalla ya aiko wata iska mai sanyi wadda za ta fito daga wajen shin ɗaya sai kalbihi misali zarratin min hairin da yake akwai ƙwayar zarra da alheri a zuciyarsa ko ƙwayar zarra na imani ba zai saura ba a bayan ƙasa sai wannan iskar ta karɓi ransa har da za a ce ɗayanku ya shiga tsakiyar dutse da ta shiga dutsen ta samu wannan mummunin sai ta karɓi ransa sai wanda suka lalatattun mutane ya zamo su za su saura wanda yake wato a cikin tumanyar su hankalin zakoki ba su san daidai ba ba su san ya dace ba ba su san ba daidai ba.